da mushrikai da munafikai. Allah madaukakin sarki yana fada subhanahu wa ta'ala sannu zai taimaki masu taimakon sa, yana nufin masu taimakon addinin sa, domin Allah ba shi da bukatun taimakon kowa. Lalle Allah madaukakin sarki mai karfi ne kuma azizun mabwayi ne mai rinjaye wanda ba a rinjaye sa subhanahu wa ta'ala. Allah madaukakin sarki yayi alkawari ga bayin sa mu'minai cewa zai taimake su idan har suka taimaki addinin sa, suka tsayi da shari'ar sa subhanahu wa ta'ala. Allah madaukakin sarki yana fada, ya ku waɗanda suka bada gaskiya ga Allah, in har kuka taimaki addinin Allah madaukakin sarki yansurkum, shi kuma Allah madaukakin sarki zai taimake ku. Wa yuthabbit aqdamakum, Allah zai tabbatar da dagadagan ku akan addini. Malamai suna cewa nasara a duk wata gwabzawa da za a yi tsakanin kafirai da musulmai, amma hanga ta musulunci cikin alqur'ani da sunna, nasara ita ce musulmai su tabbata kasu gudu, ba wai su fi kashe kafirai ba, ba wai cin ganima ba, waɗannan duk wasu ababe ne da suke biyo waribar kafa, amma ainihin nasara shine musulmai su tabbata. Allah madaukakin sarki ya datar da mu, ce sa dukkan masharhanta suka ce abin da yake samun ƴan uwanmu mutanen Gaza su ne suka yi nasara, ba waɗancan Yahudawan ba, duk da cewar an kashe mutum sama da mutum 40,000 daga cikinsu, an rusa fiye da kashi 70 na gidajensu, an yi hasara cikin rayuka da dukiyoyi, amma dai su suka yi nasara domin kafirai Yahudawa da waɗanda suke bayansu cikin kafirai da munafukai ba su iya cimma ko buri ɗaya daga cikin wato abubuwan da suka ce suna ƙoƙarin cimmawa ba tsawon shekaran nan guda. Allah madaukakin sarki ya datar da mu. Saboda haka wannan amsa ce ga waɗanda suke tambayar cewar me ya faru, shin wannan nasara ce ko ba nasara ba, me ya faru? To malamai suna cewa an ɗauka daga cikin faɗin Allah madaukakin sarki, wa yuthabbit aqdamakum, Allah zai taimake ku ya tabbatar da dagadaganku nasara. Amma hanga ta addinin musulunci shine musulmi ya tabbata akan addini duk yadda aka je aka dawo, kar ya jefar, idan a filin yaki ne ya tabbata kar ya gudu. Subhanahu wa ta'ala ya datar da mu, shi yasa gudu daga filin yaki ya kasance ɗaya daga cikin kaba'ira, manya-manyan zunubai a cikin addinin Allah madaukakin sarki. Wa tawalli yawmaz zahfi, kamar yadda aka sani, jira da mun ce su tabbata ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda ya hore duk abin da yake da shi wajen taimakon addinin Allah madaukakin sarki da kira zuwa gare shi. Haka jira da mun ce Allah su tabbata ga sahabbai da alayi da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa bayan Allah. Lalle mu sani, lalle tsananin nuna kishi ga addini na Allah madaukakin sarki da nuna damuwa ga abin da yake samun musulmai a ko'ina suke, yana daga cikin wajibai mafiya girma a wannan zamanin namu, zamanin da ake kaiwa aqidar muhari, sannan zamanin da aka kikkita mana alfarma, aka kwace mana dukiyoyi, aka fitar da mu daga gidajenmu, aka kakaba mana waɗanda suke munafukai da azzalumai da mabarnata a cikin ƙasashen musulmai. Yayi karanci ka samu shugaba wanda yake mutumin kirki a cikin ƙasashen musulmai, ana samu, amma waɗanda suke na banzan su suka fiyawa, kuma kafirai su suka tabbatar da su, su suka ɗora su ko da a cikin ƙasashen da ake zaɓe ne, domin kowa ya san yadda ake Allah madaukakin sarki ya shirye da mu. Zamanin da ake ta motsa shubohi, zamanin da ake yaɗa alfasha da munkari a fili, zamanin da aka jingine aiki da shari'a ta Allah madaukakin sarki, aka kama aiki da shari'a ta mutane, Allah madaukakin sarki ya datar da mu. Saboda haka aikin da yake kan kowanne ɗaya daga cikin mu musulmai wato aiki ne mai girma, sannan hatsarin yana da girman gaske, sharri ya riga ya yaɗu, sannan abinda yake wajabta mana haka ko abinda yake wajabta mana tsayuwa akan ko kuma abinda yake wajabta mana gadi, kowa ya nemi wani waje da zai tsaya ya yi gadi kan ayyuka na addinin Allah madaukakin sarki, wato abu ne da yake wajibi, ba sai an zauna ana ta sharhi akai ba. Sannan riko da addinin Allah madaukakin sarki da bashi kariya a zamanin fitina da rungumarsa, a zamani na fitina da zamani na wahala da zamani na masifa, wato yana da lada na musamman. Shi yasa Allah madaukakin sarki ya bambance a wajen lada tsakanin sahabban da suka yi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam a garin Makka gabanin hijira da waɗanda suka zo suka yi imani bayan hijira, bayan addinin Allah madaukakin sarki ya kafu. Subhanahu wa ta'ala yake cewa la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatala ulaika alladhina ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu, wa dan taba zama daya ba minkum daga cikinku, man anfaqa min qabl al-fath, waɗanda suka ciyar ko wanda ya ciyar gabanin buɗe garin Makka shine al-fath shekara ta 8, wa qatala kuma yayi yaki, ya ciyar yayi yaki gabanin buɗe garin Makka lokacin da addinin Allah madaukakin sarki ya kasance wato lokacin da addinin Allah subhanahu wa ta'ala ya fara, lokacin da musulmai suke su ne mafi karanci, lokacin da wasu suke hangen ba inda addinin Allah madaukakin sarki zai je, subhanahu wa ta'ala ya ce wanda ya ciyar da dukiyarsa a wannan lokaci sannan yayi yaki ba zai taba zama daidai da wanda yazo ya ciyar ba, yayi yaki bayan buɗe garin Makka, domin alama ta farko da Larabawa suka sanya musamman waɗanda ba musulmai ba, na gano gaskiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam shine Allah madaukakin sarki ya dora shi akan mutanen Makka. In har ya iya buɗe garin Makka, to dama nan ita ce cibiyar Larabawa za su mika wuya. Shi sa an buɗe garin Makka a shekara ta 8, a shekara ta 9 malaman tarihi suka sanya wa shekarar da Amul Wufud, wato shekara ta tawagogi da ɗan aike kabila sai ta tafi gaba ɗayan ta zuwa wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, wasu su tura mutum ɗaya, wasu su tura mutum biyu, wasu su tura mutum goma, wasu su tura 200, wasu su tura wasu gidaje, haka aka yi ta zuwa ake musulunta wajen Annabi Muhammad. Tsira da amincin Allah su tabbata gare shi. Duk da ƙarshen ayar kuma Allah madaukakin sarki ya haɗa sahabbai ya ce wa kullan wa'adallahu al-husna, kowanne ɗaya daga cikin waɗannan ɓangarorin biyu na sahabbai da suka taimaki addinin Allah madaukakin sarki, waɗanda suka yi gabanin hijira da waɗanda suka yi bayan hijira, wa'adallahu al-husna, Allah madaukakin sarki ya musu alƙawarin kyakkyawa. Wasu na cewa din da aka ce al-husna a cikin Al-Qur'ani ana nufin aljanna, wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wannan ma'ana, wato ta taimakon addinin Allah madaukakin sarki, da tsayuwa akan dokokin Allah, da yada addinin Allah da damuwa da shi a lokacin da mutane ba su cika damuwa da shi ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-ibadatu fil harji ka hijratin ilayya, tsayuwa da dogewa wajen bautar Allah madaukakin sarki a zamanin fitintunu da kashe-kashe kamar hijira ce zuwa gare ni. Shi yasa babu shakka bayin Allah yana daga cikin mafi girman babubbuka na ibada, shine kira zuwa ga tushen musulunci, wato shine tauhidi, da kuma bashi kariya da tunkuɗe shubuhohi na kafirai, da kuma tona asirin duk makirci da abokan gaba na Allah madaukakin sarki suke yi, da kokarin tabbatar da musulmai, da karanta musu hadisai da ayoyi da za su ƙarfafa musu gwiwa wajen tabbata akan addinin Allah madaukakin sarki. Lalle wannan na daga cikin abin da yake wajibi a wannan lokaci namu. Dan uwa musulmi, ka sani Allah madaukakin sarki ya maka rahama, wato tawaga ta addinin Allah madaukakin sarki, ko kuma jirgi na da'awa ta musulunci, wato abu ne da bai taɓa tsayawa ba tun lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya motsa shi a garin Makka, kuma ba zai taɓa tsayawa ba, sannan ba a yi wani ƙarfi ba a cikin wannan duniyar da ya isa ya tsaida addinin Allah madaukakin sarki. Sannan ka sani wannan tafiya ta addini na Allah madaukakin sarki za ta ci gaba da kai ko babu kai, shi yasa mutum ya shigo a yi tare da shi. Ana nufin aiki wa addini na Allah madaukakin sarki, dukkan musulmai ne, duka muna aiki na ibada, muna sallah, muna sauran aikace-aikace. Ana nufin mutum ya ɗau wani musulunci da ya fi wannan yawa, wato bayan ya yi sallah, bayan ya sauke nauyin da yake kansa na fardu ainin wanda shi zai yi ba wanda zai mai, ya dawo zuwa ga sauran ababe, zuwa ga isar da addinin Allah madaukakin sarki. Akwai jama'u a ƙauye wanda ba su san addinin Allah ba, akwai kafirai da suke tare da mu, wasu suna kewaye da mu, a isar musu da addini na Allah madaukakin sarki. Shi kanshi addinin baya tsayuwa sai an karantar, sai an motsa mutane, mutum ya shiga cikin wannan layi, shi ma a yi tare da shi, kada mutum ya koma gefe ya ce malamai lallai kuna da aiki, Allah madaukakin sarki ya datar da mu. Saboda haka bayin Allah, mu sani babu wani ƙarfi a cikin wannan duniya, ko wata hukuma, ko wata al'umma, ko wasu mutane da suka isa su tsayar da addini na Allah madaukakin sarki ko su hana shi a yaduwa. Allah madaukakin sarki ya datar da mu, domin addinin yana samun ƙarfi ne daga ƙarfi na Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan duk wani ƙarfi da zaka gani a wajen wani kafiri ko munafiki ko mutumin banza ko azzalimi, Allah madaukakin sarki shi ya san mai, amma sai yi amfani da shi ta hanyar da bata dace ba. Saboda haka jujjuya wanda kafirai suke yi a cikin garuruwa da ƙasashe, duniya tana hannunsu, su suke abin da suka ga dama, kar wannan ya ruɗe ka, ka ga cewar wai ba a yi zada su ba, ko kuma addinin Allah madaukakin sarki ba zai je ko ina ba, ko abin da ya kama da haka. Allah madaukakin sarki ya faɗa mana la yughrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad, yace mata'un qalil, kada ya ruɗe ka wannan jujjuya wadda waɗanda suka hafarta suke yi a cikin garuruwa, yace mata'un qalil, jin daɗi ne wanda yake ɗan kaɗan. Thumma ma'awahum jahannam, sa'annan makomansu ta kasance wuta. Me yi amfanin garuruwa masu kyau, me yi amfanin jin daɗi, me yi amfanin duk abin da mutum ya samu a wannan duniyar idan har zai koma ya shiga wuta? Rayuwar da zai a nan 60 ne, 70, 80, 100, 120 ya koma ya shiga cikin wuta. Fa'il na farko da za a buɗe wa mutum shine shekaru 80, kuma ba irin shekaru na nan ba, wataƙila bai shekara 80 nan ba a cikin wannan gida na duniya. Allah madaukakin sarki ya datar da mu. Saboda haka waɗannan dukiyoyi da ake kashewa wajen yakar addini na Allah madaukakin sarki da kanje mutane a barin bin tafarkin Allah madaukakin sarki kada ya rude ka ba komai bane in banda kumfa ta koji wato idan ka jira ka dan zaka ga iska ta sheke abinda zai amfani mutane shine abinda zai tabbata a doran ƙasa shine kira zuwa ga Allah subhanahu wataala da kuma yakar zalunci da azzalumai wannan kan shine abin da zai tabbata a doka kasa wannan waɗannan dukiyoyi da ake kashewa musamman turawa sauran munafikai mutanen banza da azzalumai a cikin kasashen musulmai dukiyoyin da ake kashewa wajen ganin gaskiya ba za ta wanzu ba addinin Allah madaukakin sarki ba zai samu wajen zama ba duka za ta zamanto hasara a gare su kamar yadda madaukakin sarki ya fada lalle waɗanda suka kafirta yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah za su dinga ciyarwa Allah bai ce sun ciyar ba za su dinga yi domin tun farkon duniya ake yi za su dinga ciyar da dukiyoyinsu dukiyoyinsu li yasuddu an sabilillahi domin su kange mutane a barin bin tafarki na Allah madaukakin sarki fasayunfiqunaha Allah ya ce da sannu za su ci gaba da ciyarwa thumma takunu alaihim hasra sa'anna abinda suka ciyar ya kasance hasara a gare su thumma yughlabun a ƙarshe kuma a yi rinjaye a kansu wani daga cikin waɗanda suke kiris suke kokarin shigar da mutane cikin addini na Kirista da aka turo su nan Afirka daga abin da aka ba su na jirage na daukan kaya motoci da dukiyoyi da waɗanda suke masu wa'azi da kuma raunin mutane na wannan yanki da abin da suke fama da shi na cututtuka da talauci sai ya ce shekara ta 2000 ba za ta zo ba sai a Afirka an rasa musulmi ko kwaya daya yau muna 2024 har yau ga musulmai karuwa suke yi har a kasashen da babu musulman ma musulmai karuwa suke domin kafirai suna la'akari da karfin da suke da shi da tattalin arziki karfi na soji karfi na zahiri karfi na iko karfi na fada'aji sai su ga kamar wannan abun ya isa ya tsaida addini na Allah madaukakin sarki ba san ba haka bane gabanin su an yi amfani da irin wannan karfin bai yi amfani ba haka yanzu za a ci gaba da yi kuma a gaba ma za a yi babu amfanin da zai yi karfin kafirai da tasirin kafirai akan musulmai yake aiki ba kan addini na Allah madaukakin sarki ba alqur'ani ba wanda yake taba shi sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ta tabu ba musulmai ne ake taba su su ne ake tare su su ake yi wa takunkumi su ne ake yi musu iyaka amma addinin Allah ba ka mai iyaka bayin Allah ina dukiyar quraishawa da larabawa da suke tare da su ina dukiyar farisa da dukiyar rumawa dukiya irin ta waccan lokacin zinare da azurfa ba wannan dukiyar tamu ta takaddu ba duka an yi dukiyoyin da aka amfani da su wajen yakar annabi sallallahu alaihi wasallam da daulata al-khulafa'ur rashidun ina suke dukiyoyin sun kare quraishawa sun tafi larabawa sun kare sannan farisa da rum sun kare yau ga addinin Allah madaukakin sarki ana yin sa bayan su da shekara 1400 kuma a gaba ma za a ci gaba da yi kaga dukiyar ta zamanto hasara a gare su kuma an rinjaye su sannan kafirai daga cikin su suna cikin wuta kamar yadda yake akida ta musulmai ina dukiyar yahudawa ta banu nadir da quraizata da yahudawa irin na khaybar da sauransu duk ina wannan dukiyar da makirci ne yahuda a cikin jazirar larabawa dukiyoyin sun tafi waɗannan yahudawa sun tafi addinin Allah madaukakin sarki gashi yana ci gaba bayan su da shekara 1400 ina kokari da abdullahi ibn saba yayi na kokarin ya ga ya lalata addinin Allah madaukakin sarki kamar yadda Paul ya yi wa addini na kristoci wannan kokarin nashi ya tafi a banza duk da ya bar wasu jikanu amma ba su iya yi wa addini na musulunci komai ba sannan tsiraro ne su a cikin al'umma ta musulmai haka kokari da wasu shedanu suka yi irin su Jaham ibn Safwan da irin su Al-Qaramita waɗanda suka kashe Al-Hazai wani lokaci suka jefa su a cikin rijiya ta Zamzam na Ad-Dawla Al-Ubaydiyya a ƙarni na 4 da aka yi waɗanda su ma suka zo suka yaki addinin Allah madaukakin sarki da sauran kungiyoyi da Ad-Dawla Safawiyya kusan shekaru 400 baya da aka kafa ta a yanki na Iran waɗanda malaman tarihi suna cewa kokarin da suka yi su ne waɗanda suka ceci Turai a hannun daula ta Uthmaniyya ba dan makirci da waɗannan ƴan Shi'an suka yi ba da suka kafa daula a Iran san shekaru 400 baya wanda a hannunsu Imam al-Khumaini suka zo suka karbi kasar ce ba dan hada kai da suka yi ba da kokarin ceton kasashe na Turawa da gabaki ɗayan Turai yau sallah ake yi ana kiran sallah ke sa marubutan su sun tabbatar da haka suna gode musu suka ce ba dan su gone ke cewa da yanzu a Faransa muna karanta al-Qur'ani muna rattala hadithai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma za a yi lokacin da za a karanta alqur'ani a wajen domin kasa ce ta Allah madaukakin sarki kuma addini ne na Allah madaukakin sarki sai ya kai duk inda dare da rana yake kaiwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada li bulughanna hadha ad-din ma balagha al-layl wa an-nahar tasannu wannan addini sai ya kai duk wajen da dare da yini yake kaiwa in dai rana tana haska waje sannan dare yana lullube waje to sai an yi addinin Allah madaukakin sarki a wannan wajen ina karfi irin na tata sojojin Mongolia suka zo suka yaki duniyar wancan lokacin suka kwace galibin duniya a wancan lokacin har cibiyar daular musulunci a Baghdad suka je suka kashe khalifa a wancan lokacin suka yi abin da za su yi yau babu su amma addinin Allah madaukakin sarki ya ci gaba da wanzuwa domin addinin ba na waɗancan mutanen bane addini ne na duniya gabaki daya Allah bai iyakance shi ga wani zamani ba ko al'umma ko kuma wasu takaitattun mutane sannan ina karfi na turawan mulkin mallaka mun shekaru 200-300 da suka wuce ba abinda ba su yi ba wajen ganin sun tuge addinin Allah madaukakin sarki a cikin kasashe na musulunci amma suka gama suka kare a banza sai abinda suka iya yi na ribatar wasu daga cikin musulmai sannan ina kokari da wasu daga cikin yayan musulmai da suka kasance almajiran turawan mulkin mallaka waɗanda wasu suka gaji kafirci daga gare su wasu kuma abinda suka yi fasikanci za a kira shi sun zo sun yaki musulunci sama da yadda turawan suka yaki musulunci an yi wannan a kasar Turkiya bayan an soke aiki da shari'ar Allah madaukakin sarki an soke khilafa ta musulunci sannan an yi irin wannan kokarin a kasa irin su Tunisia wanda an kai ga an hana matan musulmai sanya hijabi su shiga duk wani gini na gwamnati da sauran ababe amma yau ba a musulunci a kasar Tunisia ba a musulunci a kasar ta Turkiya da sauran kasashe na musulunci da aka yi wannan kokari da abinda aka yi ta kokari a cikin a kasashe na Soviet Union da in aka kama mutum da Alkur'ani hukuncin kisa ne akan shi in aka kama mutum yana karantar da ƴan musulmai hukuncin kisa ne akan shi a ƙarƙashin ƙasa suke karantar da ƴaƴan su yaro ba zai fara zuwa masallaci ba sai ya shekara 18 kaga dama za a yi kokarin hana shi sallah ne mutumin da bai koya tun yana karami ba taya bayan shekara 18 za ka tashe shi sallar asuba ya je to duk wannan kokarin an yi shi amma yau idan ka je waɗannan wajaje za ka tarar da ana musulunci hatta a ƙasar Andalus Spain kenan da aka yi kokarin tumbuki addini na Allah madaukakin sarki aka kwace wajen a hannun musulmai kuma shekaru 800 da suka wuce yau idan ka je za ka samu ƙurƙushin ƴaƴan musulmai na wancan lokaci an ci gaba da sallah an ci gaba da azumi sun ci gaba da yin duk ayyuka na addinin Allah madaukakin sarki a boye shi haka addini na Allah madaukakin sarki yake fa kadhalikal iman idza khalatat bashashatuhu alqulub haka nan imanin yake idan yayi nisa a cikin zuciya babu wani mutum ko wani karfi ko wata hukuma ko wani abu da ya isa ya fuskanci imani ko ya fuskanci zuciyar da ta nutsu da addini na Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka abin da ya kubcewa makiya Allah madaukakin sarki makiya addinin Allah da makiya musulmai shine su suna ganin kullun musuluncin ya takaita akan wasu mutane ne ko wasu kungiyoyi da idan aka gama da su addinin Allah madaukakin sarki an gama da shi ba san musulunci yana da abin da ake kira al-quwwatu dhatiyya wato wani karfi da yake tare da shi karfin yana cikin alqur'ani kuma alqur'ani ba za ka iya tafiyar da shi ba karfin yana cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ma Allah madaukakin sarki ya kare ta da malaman hadisi kaga ba yadda mutum ya iya shi yasa ka duba karfi irin na yahudawa duba amurka na bayan su kasashen kafirai na bayan su muna bugai daga cikin kasashen musulmai suna taimaka musu amma ba su iya da wasu mutane ba da ba su kai mutum miliyan 2 ba ba su iya da su ba saboda ba wai karfi ne waɗannan mutanen su ba abinda waɗannan ba abin da kafirai ba su fi musulmai da suke Gaza ba amma me yasa ba su iya gamawa da su ba sirrin kawai shine addinin Allah subhanahu wa ta'ala su suna da abinda waɗannan yahudawan da duk wani kafiri a duniyar nan ba shi da shi shine karfin imani su suna yaki domin samun yadda ta Allah madaukakin sarki domin kare addinin Allah waɗancan kuma suna yaki da wasu niyoyi da kuma wasu manufofi Allah madaukakin sarki ya dakatar da mu sannan wannan karfi na musulunci yana samuwa ne daga cikin karfi na Allah madaukakin sarki ba irin karfi na mutane ba cin sahabbai ba su rusa wato dauloli manya-manya ba a wancan lokacin irin daular ta Farisa da Rom malaman tarihi sun ce waɗannan dauloli guda biyu da musulunci ya rayu a tsakankaninsu da wannan shi ma abin mamaki ne ga waɗanda suke manazarta tarihi taya annabi sallallahu alaihi wasallam ya iya renan jaririyar daular musulunci a tsakanin daular ta Farisa da Rom domin jazirar larabawa tana tsakaninsu taya annabi sallallahu alaihi wasallam ya iya tarereye su amma amsa addini ne na Allah madaukakin sarki babu wanda ya isa yayi masa ko yayi masa komai wadannan daloli guda biyu wadancan kristoci rum turawa kenan wadannan kuma maguzawa ne masu bautar wuta wato daula ta farisa akace sun yaki junan su tsawon shekaru 700 babu dai da ta iya cin galaba akan yar uwarta amma a cikin shekaru hudu Khalid ibn al-Walid karkashin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu zamanin sa a cikin shekaru hudu aka rusa daulolin guda biyu da suka yaki junan su wato tsawon shekaru 700 tsawon shekaru 700 basu yi cin galaba akan junan su ba amma da karfin Allah madaukakin sarki ya zo ya mutsake su duka lokaci guda Rumawa ko kuma mutanen Faris ya yake su kusan yaki 12 sannan waɗannan Rumawa an yake su kusan yaki 9 amma dukkan su sai da kai su kasa duk da daula ta Rumawa sai kusan karin na 5 aka kai ga bude cibiyar su wato Istanbul kenan wannan babban birni na Turkiya Allah madaukakin sarki ya datar da mu ku duba cikin shekara hudu wannan mu'jiza ta faru aka rusa daula ta Faris aka rusa ta Rum aka kashe shugaban su a shekara ta 32 bayan hijira da Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan in ba karbi na Allah madaukakin sarki ba babu abinda zai iya samar da haka haka Amurka an ce sun kashe abin da ya kai kusan dala trillion daya a tsakanin Afghanistan da Iraki amma me ya faru bayan shekaru 20 da kaddamar da yakin 2021 waɗannan mutanen suka dawo suka sake kwace kasar a hannun su kuma suna kallo yanzu wani bai isa yaje yace zai yake su ba domin duk wanda yaje ya san abin da zai faru da shi Allah madaukakin sarki ya datar da mu shi musulmi gware ka koma gefe kamar yaki na sunkuru wato ka gauka gusar da tunanin sa a barin bin addinin Allah madaukakin sarki ka shagaltar da shi da wasanni amma idan ka sanar da musulmi yake ko kace zaka yake addinin musulunci kace da sunan kafircin ka zaka yake musulunci wallahi babu yadda za a yi a ce mutun ya samu nasara da wannan ba a taba yi ba a tarihi kuma ba za a yi ba a gabar Allah madaukakin sarki na da kasa in dai har musulmai suka fahimci saboda addini yake ya kasu to yaki ya kare Allah subhanahu wataala ya datar da mu wannan ci baya da kuma baya da muke gani yake faruwa tsakanin musulmai a cikin rayuwar su siyasar su tattalin arzikin su da lafiyar su da komai wannan wani abu ne da yake dawowa gare mu laifin mu ne ba laifi na addini na Allah madaukakin sarki ba ba laifi ne na akidar Allah madaukakin sarki ba domin subhanahu wataala cewa yayi duk wanda ya taimaki addinin Allah Allah zai taimake shi sai mu dawo mu ga muna taimakon addinin Allah subhanahu wataala inda mun taimaki addinin Allah madaukakin sarki subhanahu wataala zai taimake mu duk inda Allah ya allaka wani abu na nasara ko wata kyauta da zai bayar da wani sharadi to dole sai an samar da wannan sharadin kafin a ci gajiyar wannan abin daga cikin abin da zai nuna maka cewar muna da matsala wajen kishi na addinin Allah madaukakin sarki akwai wato mun nesantar da kawunan mu a galibi daga karatu na addinin Allah madaukakin sarki da mu da ayyamu sai kaga an sanar da makaranta ta addini na musulunci ma a ce high islam a shekara ayi wata 6 ko shekara 1 ana sanarwa amma a ce maka dalibi ɗaya za a samu amma idan makaranta ce aka bude ta boko ko karatu na duniya ko wani abu da za a samu mata'in sa nan kusa nan da nan za ga mutane sun cika ana kamun kafa ana abubuwa wannan bai takaita akan gama garin mutane ba hatta su ma malaman ba sa ka yayan su irin waɗannan wajaje domin duka an raja'a an dawo wato gefen da kowa yake gani zai samu wani abu sannan barin taimako na addinin Allah madaukakin sarki da ya masa aiki da damar da Allah madaukakin sarki ya ba mu kadan daga cikin mutane ne suke irin wannan kadan daga cikin shugabanni da jagororin musulmai ne Allah madaukakin sarki yake datar da su su yi amfani da kujerun su yi amfani da damar su wajen taimakon addinin Allah madaukakin sarki wani lokaci ma sai dai kaga an yi abin da za ka kaman kafar angulu ake yi wa addinin Allah madaukakin sarki kowa ya ji abinda aka sanar aikin haji an cire masa tallafi bayan wannan aikin hajjin fa shine ya isar da waɗanda suka isa zuwa ga wajen da suka kai addinin Allah madaukakin sarki aka ce alfarmarsa amma kaga irin sakayyar da mutane suke yi to wannan ta gefen shugabanni kenan wancan kuma ta gefen mu duka idan muka gyara waɗannan ababe zaka ga Allah zaka ga yadda Allah madaukakin sarki zai taimake mu sai abu na uku na karshe wato yana daga cikin abin da zai nuna maka cewar akwai karancin kishin addinin Allah madaukakin sarki tare da mu dukkan duk da ana kokari wajen ibadu na zahiri sallah da sauran ababe tun lokacin da aka sanar da wani abu na addini musabakar alqur'ani yake idan ka je daga yara sai in samari sai mata sai wanda abin ya shafe su a wajen za ka gani ba za ka ga manya ba ba za ka ga kaza ba ba za ka ga duk wanda ya kamata a ce an ganshi a wajen ba za ka gani ba amma in wani taro ne na duniya nan ne za ka ga kowa su ma sauran mutane har koran su ake a wajen za ka ga mutane suna zuwa wajen da ake koran su wajen da za a kira su hilaqud dhikri amma ba za ka tarar da mutane a wannan wajen ba saukar alqur'ani wajaje na wa'azi duk ba za ka ga mutane a wannan wajen ba to gaskiya wannan alama ce mummuna kuma abun kunya ne a ce wani ya zo wucewa ko wani ya ji labari a ce a cikin gari da akwai kaman kusan mutum 400,500 ana taro na addinin Allah madaukakin sarki ba za a ga wajen ya cika ba ba za a samu mutum 1,000 ba ba za a samu wadanda ya kamata a same su a wajen ba gaskiya ba mu kyautawa kanmu ba mu kyautawa addinin Allah madaukakin sarki ba saboda haka mai kishin addinin Allah subhanahu wataala zai kishin mu rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعز الإسلام والمسلمين أذل الشرك والمشركين دمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين الموحدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم.